Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurarru assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mun hanzu. A yau ranar Laraba 3 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa hadaddiyar kungiyar kwarago ta Najeriya ta buƙaci a ƙara wa'adin yin ritaya zuwa shekaru 65 daga shekaru 60. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma yanzu a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Bangarorin sojin da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta Kudu ta sanar, duk da cewa ƙarin har-har ta sama da harbe-harbe a yankin Khartoum babban birnin ƙasar na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya jaddada mahimmancin tsagaita buɗe wuta da kuma naɗa wakilai a tattaunawar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka amince da ita. Sai dai ba a san makomar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta ranar 4 zuwa 11 ga watan Mayu tsakanin babban hafsan sojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo na dakarun 'yan sa-kai na RSF ba. Saboda yawan saba yarjejeniyoyin buɗe wutar da aka cimma a baya daga sa'o'i 24 zuwa 72. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya Talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon. Kamar yadda hukumomi suka bayyana, lamarin ya faru ne a yankin Bryansk da ke yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasashen Ukraine da Belarus. Jami'an Rasha sun ce wasu ƙungiyoyin 'yan zagon ƙasa da ke goyon bayan Ukraine sun kai har-har da dama a wurin tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun 2022. Gwamnan yankin Bryansk Alexander Bogomaz ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa wani abu mai fashewa da ba tantance ba ya tashi a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Sinjenskaya, amma ba a samu asarar rai ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya 4 da mayaka 3 da Iran ke marawa baya. Lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya Talata. A fiye da shekaru 10 na yaƙi a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan har-har ta sama a yankunanta, inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce makami mai linzami da Isra'ila ta harba kan yankin filin jirgin sama na Aleppo da kuma filin jirgin saman soja na Nayrab da yammacin ranar Litinin, inda ta ba da rahoton fashe-fashe a wuraren biyu da kuma barna mai yawa.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwaragon Najeriya NLC ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta ƙara wa'adin ritaya daga aiki daga shekaru 60 zuwa shekaru 65 ko kuma daga shekarun aiki 35 zuwa 40. Wannan na daga manyan buƙatun da ƙungiyar ta gabatar a bikin ranar ma'aikata ta bana. Wakilinmu Nasir Al-Mehdi Kaya na ɗauke da ci gaban rahoton.
A tsarin aikin gwamnati a Najeriya dai ma'aikaci zai ritaya in ya kai shekaru 60 na rayuwa ko kuma daga fara aiki ya kai shekaru 35, da hakan kan sa ganin ma'aikaci da sauran kuzarinsa, amma dole ya ajiye aiki.
A length of public service including civil servants to be reviewed upward to 65 years of age 40 years of service, whichever comes first.
Shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanoni TUC Comrade Festus Osifo da ke magana gefe da shugaban kungiyar kwadugoju a Jero ya buƙaci gwamnatin ta ƙara shekaru 5 ga kowane bangaren ritaya kamar yadda ta yi wasu sassan aikin gwamnatin. Osifo ya nuna takeicin yanda ake samun matsalar rashin samun kuɗin ajiye aiki wato gratuity da ma'aikaci kan yi amfani da su wajen sayen gida ko samun jari bayan ritaya. Haka nan fansho ma bai taka karaya karya ba. Tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayya Fred Manjak da daga 'yan fansho da ke dagewa a gyara tsarin da tsami wasu kamfanoni da ya ce na 'yan jari hujja ne daga kula da kuɗin tsoffin ma'aikatan.
Ƙorni su suke amfani da wa'annan mutane suna mekin pensioners. Sai lokacin mun mutu ina da shekara ɗai har 68 a duniya. Yara na me za su wanda suke suke da shi. For God's sake, I retired in government as a senior officer, nobody on grade level 10. A wayi gari yau a ce wa'anda suka ɗauki kamfanoninsu suka zo kuka gurɓatar da sha'anin pension, ina ma Buhari nisa ma bai gera sha'anin pension ba, tunda shi kansa pensioner ne, domin pensioner na soja daban ne, ni civil servant ni muke wahala yau. Idan aka ce maka mutum yana karɓan 8,000 as pension, is it the right thing?
Baya ga Manjak wanda ya ce kamfen ɗin nasa ya isa kunnen gwamnati da samun 'yar sa'ida, wani ma'aikacin ilimi da ya samu ƙarin shekaru 5 ɗin bayan ritaya ya ce kuɗinsa sun makale da wasu 'yan rukuninsu da aka ƙara musu shekaru.
Abinda muke so gwamnatin ta dubi Allah, ta tausaya ma waɗannan bayan Allah maza da mata wanda yake shekarunsu ya yi sama, ba su ya ka musu wuya, ilimin 'ya'yansu da harkar lafiya da harkar abinci da harkokin yau da kullum. Komi da komi ya tsaya, yanzu in ma albashin ya fara zuwa mun ya fara zuwa, amma bai isa mutum ya biya ba, har ya ci gaba da harkar rayuwa yadda ya kamata.
Najeriya dai na daga kasashen da mafi karancin albashi ba zai iya sayan rabin buhun shinkafa a wasu jihohin ba, inda a wasu kuma sai an samu ciko kafin samun buhun. Rashin samun fansho da gratuity mai kyau kan sa wasu ma'aikatan shiga yanayin ɗimuwar kai, yawan rabkanuwa da neman bashi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Malika, hadin zai kuma tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mahalarta taron kasa da kasa da Majalisar Dinkin Duniya ta kira kan kasar Afghanistan da kasar Qatar a jiya Talata sun amince da yin aiki tare domin lalubo hanyar yin hulɗa da mahukuntan ƙungiyar Taliban masu ra'ayin riƙau kan batutuwan da suka haɗa da kare haƙƙin bil'adama, shugabanci, yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Sakatariyar Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da wakilai na musamman kan ƙasar Afghanistan daga kusan ƙasashe 24 da suka haɗa da Amurka, China da Rasha da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka halarci tattaunawar da aka fara a ranar Litinin. 'Yan Taliban sun soki zaman saboda cire su. Da farko Guterres ya faɗi abin da ya faru bayan taron a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, cewa batun samar da hanyar ƙasa da ƙasa ta bai ɗaya ba batun amincewa da gwamnatin Taliban ba ne. Daga ƙarshe, gwamnatin Somaliya ta ƙaddamar da ƙidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru, wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu. Za mu kirga waɗanda ke zaune a yankin Somaliya da gidajen da suke zaune, a cewar Dr. Abdi Ali Ige, shugaban hukumar ƙidayar yawan jama'a da gidaje na Somaliya ga sashen Somaliyanci na muryar Amurka a jiya Talata. Ige, wanda shi ne zai sa ido kan aikin, ya ce masu tattara bayanan za su bi ƙa'idojin da ake amfani da su a ƙasashen duniya wajen gudanar da ƙidayar. Za mu yi amfani da tanadin doka da kuma abubuwan da suke zahiri. Wannan na nufin za mu ƙidaya yawan jama'a da muka samu a ranar, in ji shi.
Labaran duniya kenan, aka sura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ya kuke so mai ayyuni, inda haƙƙin kun hana.
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu rarren mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanci kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa ta muryar Amurka. Yana iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon jiya. Inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu kuma mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a jihar Kano da ke Najeriya da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Niger kuma lokaci ya cin mana a daidai sa'idin da Dr. Husaina take cewa
na farko akwai hukumar da muke aiki da ita da kuma wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara to mu kan kai wajen idan muka kwashe shara gida za mu je mu dauka mu je mu zuba at the same time mu kan tsaya abubuwan da muke ganin suna da amfani
to daga nan za mu tashi a yau so wasu sai na kina bayani
kaman lebeji kalaji takaddu wani lokaci ma kafin ma mu je mu kwashi sharan tunda yanzu akwai yara da suke yi su gidaje gidaje za su tafi tafi sun je sun yi tsantsan kasuma suna sai da shi ana yin recycle da abubuwan da suke yi da mahimmanci tunda ita shara gaskiya jari ce da abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa shi ka samu kuɗi
haka Hajiya Amina
sun zo haka ki fiza ne ma da su haka sai da suka zo muka yi tunanin me za mu koya musu su a ayyukan takalma za su iya dauka to da su na fara immediately after pandemic wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya mini a baya ke zuwa shi ya ce to kuma ni dauyin mu ce ne ya zama a designer outfit bane ki da koya ma zan ce shine za mu ce mu ma bari mu nemi fatin da kanmu ni da nayi take na ga wayan suka akwai wata mace da ta bani shula ko ne
bari mu yi abin daki daki bari mu bi daki daki to iyaya kike samun kayayyakin da kike hada takalma da su abubuwan
da ya zo shi ne master trainer dina da da dauko shi ya zama mun master trainer kina aike shi ya je aba ko job kuri biyu din nan daga job sai aba me yasa job an ce abubuwa na su quality akwai a job aba kuma shi ma haka zaka samu wanda aka kira a Nigeria ko kuma wanda aka kira a kasan waje kin ga kina da option to kuri guda biyu din nan ne kuma ya fi cin shi yake da kanshi zai san ya aika kuɗi dan kada a aiko mishi ba abin da ba mu yi bukata ba ne kuma ba za a iya maidawa ba so a aba dan
ta ya komo kanki Dr. Husaina idan akwai matsala daya da zanje a kasashen mu masu tasowa da muke fuskanta ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai guri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilan da yake haifar da matsala na sauyin yanayi
hakan eh to akwai wannan kan amma a gaskiya mutane yanzu sun waye duka dai ba ainihi masu gida ne suke wannan abun ba sai ta ne ke ga niki akwai yara da ake kira scavengers da kin fito da boda za su je su ta hannayen su duk da dai ba shi daidai ba su je suna dubu kula suna zazzaɓan abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba amma da zai dace din a yi mutane su rinka
kamar wata ayi tanadi kamar ayi tanadin abin zuba shara
marinka zuba shara kala wajen uku ko biyu wanda yake akwai shara da take mantewa da kanta akwai kuma wanda lallaci an sharrafa ta
Hajja Amina zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke cikin shallake shi tunda da farko da kin samu tallafi ne na biyu banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a
kin ga da muka fara ya kame mu kasuwa ba in ka fara shi haka aka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su dauka a hannunka amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka ya yana da kyau daga ni na fara da kaina na yi kusan shekara daya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana
yana da
ina zama ma kaina cewa ni ce nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi kin ga wannan da haka din muka fara shigar da shi kasuwa
haka
sai aka fara gani aka ce to amma kin ga ni da ba da wannan tactic din ba ka kai wani sabu ya haka kawai ba zo a zance a gefuni ga abun dubu daya yin wa ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka da kin ga da nayi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa sai ni dan fara daukar wannan wani su kuma kalubalen da nayi fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na su da
ma'aikata kenan
eh ma'aikata na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauke kafa
me yasa
sai ka ga wanda ake ko to ban kai ko zan ce an ci rani abu dai haka dai wani lokaci kuma mun zo mun ci a ne dan matashi haka da abu kuma kai iya sun shigo ga ni mun dauko wayan su ne daga kasa ba daga nan kawai ba
ko kuma suna zuwa ne su koyar sai ka tafi su je su fara nasu su ma
exactly da haka da sannan kuma wani abu in ka siyar nan mai yanayin inda area din yake sai kaga ana son a siya amma babu kuɗi sai ce to bari su siya yanzu sai ya biyo ko biya
ko ka kaje matsalar talauci
sai ga wannan sannan wannan sannan sai ga ya ka da kai
Dr. Hussein dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kika sha'awar fara wannan sana'a
gaskiya ban karanta ba amma mamaki ma ni zani na karanta a makaranta zuwa jami'a eh amma da yake ina da sha'awar yin harkar shara ne shiga na zama matafiyar ko gaskiya da na fara kwashe harkar shara
to kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun dumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwar mu
yau da gobe aka ce ta ki haka ni kaina na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar sai yin tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki na yanayi harkar gurɓacewar yanayi muka je conference a kai so ba wani dogon karatu ne ke yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani a daidai gwargwaro
Hajja Amina wannan tambayar ta kici kin ga wa'ansu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwama su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki da kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko kuma iyali
alhamdulillah kin san ko me kai mun ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba koyin da kai ma ɗan uwan su amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially dai abin amfani shine kin ga kamar na ga miki ni ma sai da na dan takalle ina sa da kaina sai aka zo ya yi bugun jirgin ce a ido na ne masu kerawa suke ni ma ina nan tsaye kin ga kuma at the end of the day ni ma na zo gashi na amfana ni da niki mata aure ci ina da yaya ina da kusan jikoki zance dan inda mutum ya kai da shekaru haka nan ba zan so in ce ga a shi zan dauko na matsin dauko ta in ce na koya mata abin da ba zai tambaye ta su fadakarwa in kai ma jama'a za a dauka alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka ga ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a ba an fara tashi irin wannan rayuwa in haje ka san abin da zaka je ka koya a nan to ya wadata da fadakar da mutane
Masararo shirin ciwon kyamaci ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma zamu karkare shirin ciwon kyamaci na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu, zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, da bakin namu Hajiya Amina Jummai Jimba da kuma Dr. Husaina, sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya.
To gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma lokacin da Awal Garba sai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara shirin namu na wannan mako ne da jaridar Afrimedia Allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Desta Beti Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar Lumisaje kuma ta wallafa cewar asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wanda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce sukan a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma tace kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwara Mr. Prince Tony Tony a yayin da ake binciken sa kan almundahana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekohosan ce anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'ummar kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma cewa ta yi yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwashe shekaru 40 a kan karagan gadar mulkin kasar jamhuriyar Kamaru The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a bangaren yan awayan kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai harharen su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na yan awaran za mu kammala shan jarin namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan awari suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an karkaɗe masu dauke da bindigan amma hakan yana kawo tsaiko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na yan awari Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla gaida Muhammad Awal Garba don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta Kudu ta sanar, duk da cewa ƙarin harhar ta sama da harba-harba a yankin Khartoum babban birnin ƙasar na ci gaba da wargaza sabuwar rijiyoyin tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya Talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya hudu da mayaka uku da Iran ke marawa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata kungiya mai sa ido kan yaki ta rawaito a jiya Talata. A cikin fiye da shekaru goma na yaki a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama a yankunanta, inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a izo shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Haris Baballe da muka kawo muku wannan shirin tare, sai Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniya mu ne Mr. Karan, ni Sarfil Hashim Gumal da ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.